السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا شاف دعوة الربيع الثاني وتنا قد أجير وتن مسلم في هجرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم دعما كزوا مدينة شكارة تدبو إذا دري حدود 40 دشدة. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 11. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 12 a cikin Kitabu Tahara Babul Miyahi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. حديثي دغا أبو هريرة يردن الله تتبت أغريش أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر زنشي أكنش يا غبات يتي منزع الله تيرا دا أمنشن الله ستبت أغريش ياتي طهور إناء أحدكم tsarkin kwanan dayanku. Tuhur, kalmar tuhur ni magana akan bambanci tsakanin mai fataha da mai damma. Tuhur ko tahur, bana ana zancan tuhur kenan. Tsarkin kwanan dayanku, ina'i ahadikum, kwanan dayanku. To cewa kwanan dayanku baya nuna akan cewa dole kwanan sai in naka ne ko na wani ne ka aro kenan. Ma'ana wannan idafai malamai sun ce la mafhuma laha, batta da mafhumu, domin in ka dauka cewa dole sai kwanan ka, to karatu ya lalace. A ce ai annabi ya ce kwanan dayanku, dan haka in kwanan wani ne kenan hukuncin bai shahe shi ba ko. To babu mafhumi ga wannan idafai. Tuhuru ina'i ahadikum, sarkin kwanan dayanku. Idza walaga fihi alkalbu, idan kare ya sa baki a ciki. Walaga kenan shine kare ya sanya halshen shi ya ya jujjuya a ciki. Shi ne sai su ce idan kare ya lallage shi, kuma lallage ba Hausa ba ne ko Hausa ne? To kaga kenan idan kare ya yi miza a cewa da Hausa. Ha? Idan kare ya lasa. Kenan idan kare ya lallashe shi, cewa ya lallasa ya yi zama Hausa akan cewa lallage. Dan ka ce idan kare ya lallage Larabcin ne ka lalata, ka mai da shi Hausa ko? Don haka tsarkin kwanan ɗayanku idan kare ya sanya harshen shi a ciki ya lallasa shi. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi alkalbu an yaghsilahu 7 marratin, shine ya wanke shi 7. An yaghsilahu 7 marratin, ya wanke shi 7. Kenan ya wanke kwanan 7 shine tsarkin shi. In bai wanke shi ba 7 to kai bai da tsarki, dole sai ya wanke 7. Ulahunna bitturabi, na farkon su ya zamo da ƙasa ne. Kenan wanki na farko a cikin 7 nan ya zamo ya wanki da ƙasa. In ya wanki 7,000 amma bai sa ƙasa ba, har yanzu kwanan bai da tsarki a musulunci. Kenan ba zan can 7 ba ne, wannan umarni ne na annabi, dole sai an bi shi kaɗai kwano ya samu tsarki. Amma inda a ce ya ƙi ya sa ƙasa amma ya wanki 7,000, to a musulunci wannan kwanan mai najasa ne shi. Menan sai sai ce ulahunna biturab, na farkon su da ƙasa. Kenan sanya ƙasa dole ne ko? Ya sanya ƙasa mai tsarki ita ma ƙasai wajen wanke kwana. Akhrajahu Muslim, Muslim ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi ya nuna mana cewa kari mugun abu ne ko? Domin zama da shi akwai aiki. Duk lokacin da ya lasa wani kwano daga cikin kwanonin gidanka, to wannan kwanan ya zama haramun ne a musulunci ai amfani da shi. Dole sai an tsarkake shi. Hanyoyin tsarkake shi kuma, in zaka wanke shi da omo da sabuli na garin maraɗi bai da tsarki, har yanzu sai in ka hada da ƙasa a farko, sai ka sa ƙasa yanda annabi ya ce ai sai ka yi. In baka haka nan ba, to kwanan ka ba mai tsarki ba ne, ba bai halatta ba a musulunci ai amfani da shi. Muslimi ya fitar da wannan hadisin. Wa fi lafazin lahu, a cikin wani lafazi nashi, fali riquhu, to ya zubar da shi. Ma'ana ya zubar da mi? Ya zubar da abin da ke cikin kwanan nan wanda kare ya sanya halshen shi ciki ya lasa. Idan akwai ruwa, to ka zubar da wannan ruwan. Idan akwai kunu, to ka zubar da wannan kunun ciki. idan akwai wani abin wani abinci to shikenan wannan abincin sai ka zubar da shi saboda kare ya lasa kwana walid tirmidhi a riwayat tirmidhi ukhrahunna aw ulahunna na karshen su ko na farkon su kenan riwayat tirmidhi ina ne za a sa kasa ukhrahunna a cikin wanki na karshe aw ulahunna ko kuma na farkon su ba'ana riwayat tirmidhi ta zo da mi ta zo da shakkun marawaici marawaici yana shakku shin ko na farkon su ne aka ce koko kenan ko na farkon su ko na karshen su aka riwayat tirmidhi ta zo da shi to dalilin wannan shakkun na marawaici ya sa wasu malamai sun ce wannan hadisin mudfarib ne hadisin akwai idtirab a cikin shi wannan hadisi ne mudfarib mai bayuniya yace wa zukhtilafin sanadin aw matanin mudfaribun inda uhailil fanni yace hadisin da yake da sabani a cikin sanad ko a cikin matan to a wajen ma abuta fanni ilimin hadisi shine hadisin da ake cema mudfarib yana hadisin da aka samu sabani cikin matanin shi an rawaito matani wani lokaci yace gabas wani lokaci yace yamma wani lokaci yace arewa wani lokaci yace sama wani lokaci yace kasa to wannan akwai idtirab kenan ko kuma wanda isnadin shi ya zama wani lokaci an jingina ma wani wani lokaci an ce daga wani ne babu wani tantancewa to wannan shine suke to shi kuma hadisi da ya zama mutsarib ba aiki da shi ko hukuncin shi kenan yana da rauni to shi yasa wasu malaman hadisi suka ma wannan hadisin hukunci da cewa hadisin mutsarib ne domin wata riwaya ta ce ulahunna bitturab wata riwaya ta ce ulahunna aw ukhrahunna bitturab wata riwaya ta ce ihdahunna bitturab wata riwaya ta ce wa afiruhu saminata bitturab haka riwayoyi suka zo ulahunna bitturab ulahunna aw ukhrahunna bitturab ihdahunna bitturab afiruhu saminata bitturab aka kusan kala hudu ko to sai suka ce kawai aga wata riwaya ta ce na farko a sa ƙasa wata riwaya ta ce na farko ko na ƙarshe a sa ƙasa wata riwaya ta ce ɗaya daga cikin wankin bakwai a sa ƙasa wata riwaya ta ce na takwas a sa ƙasa sai suka ce don haka ittirab gare shi hukuncin hadisin mudfarib amma abin da yake inganci a wajen malaman hadisi masu tantance zance sun tabbatar da wannan hadisin ya hau tudun na tsira da haka babu ittirab ciki domin sharaɗin hadisi ya zama mudfarib sai in ya zama riwayoyin dukkanin su sun daidaitu kuma sun zo daban-daban to mudfarib ne shi kuma wannan babu daidaito cikin riwayar domin riwayar Bukhari da Muslim ulahunna bitturab Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi akan ulahunna bitturab to sauran riwayoyin ulahunna aw ukhrahunna ihdahunna afiruhu samina aga wannan ba ittifaqin Bukhari da Muslim ne kenan sai ya nuna cewa ashe riwayar da Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akan ta ta hi ƙarhi kuma ta hi inganci wanda Tirmidhi suka rawaito sai a Tirmidhi za ta ga ƙasa domin saboda wancan ta fi su ƙarhi ko da haka ba za a aiki da ita ba shi yasa malamai suka gabatar da riwayar Bukhari da Muslim suka aje duk wata riwaya wadda ba ta su ba saboda su sun hi ƙarhi kuma riwayar su ba a daidaita da taballi a masa hukuncin ittirab in da riwayar Bukhari da Muslim daidaita take da ta Tirmidhi to da lokacin nan ne sai a yi zancen hadisi mudfarib ne saboda haka wannan hadisin ya hau tudun na tsira ingantaccen hadisi ne daram kuma riwaya mahfuza shine mi ulahunna bitturab wannan hadisin akwai darussa a cikin shi da karatuttuka domin ya karantar da mu cewa wannan hadisin babin da yake magana akan shi yana magana ne akan babi na ragowar kare su'ur wannan malam fiqh suke cewa su'urul kalb ragowar kare abinda kare ya sa baki ciki ya raga menene hukuncin ragowar kare a musulunci hukuncin shi shine mi bai da tsarki ko najasa gare shi shine hadisin karare karantar da mu daga cikin darasin da ke da kai cikin wannan hadisin wato darasi na farko hadisin ya nuna mana cewa kare najasa ne kuma najasa kare najasatun ce mughallaba najasa ce mai kauri babban najasa saboda dalilan da suka yi nunin cewa najasan shi babban najasa ce mai kauri na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhuru ina'i ahadikum tsarkin kwanan ɗayan ku kenan ya nuna ashe bai da tsarki ko sai an tsarkake shi to cewa tuhur ya nuna shi kwanan da kare ya sa baki cike bai da tsarki daga cikin nabiyu abinda ya nuni akan najasan shi babban najasa ce manzon Allah ya ce ya wanke shi sau bakwai wankewan ma sau ɗaya bai isa ba sai ka maimaita ka ƙara maimaitawa haka yi sau bakwai na uku abinda ya nuni akan cewa kare najasan shi najasa ce mughallaba shine a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ma wankin na farko sai an sanya ƙasa wajen sanya ƙasa a na farko ta rage gare ka zaka ɗibi ƙasar ne ka zuba cikin kwano sai ka sa ruwa ka murza oho zaka fara sa ruwa ne daga baya sai ka ɗebo ƙasa ka zuba yayi a bari zaka yi sai ka wanke da ruwa daga baya sai ka ɗebo ƙasa ko kuma mana ko kuma kwanan ne zaka turmu zaka goga ga ƙasa duka dai yanda kai sai dai ka sa ƙasa kawai dan wajen sanya ƙasar nan a wanki na farko ne kuma ake son ka sanya ƙasa kwanan zaka goga ga ƙasar zaka zuba ciki ko kuma ruwan zaka fara zuba sannan ƙasar zaka fara dama yanda kai sai dai ka sanya ta dan wannan cewa kwanan bai da tsarki a wanke shi sau bakwai a sa ƙasa wajen wankewa waɗannan huskokin sun nuna cewa najasatul kalbi najasatun mughallabatun najasar kare najasa ce babba domin najasa wajen malaman fiqh suna kasa ta kashi uku suna cewa akwai najasatun mughallabatun akwai najasatun mukhaffafatun akwai najasatun mutawassitatun najasatun mughallaba ita ce kamar najasar kare da alade kaga mughallaba me take mughallaba domin ita wannan najasa ce wadda tare aka halice su in zaka makare wanka da ruwan tekun duniya ya zama mai tsarki bai zama mai tsarki kinan najasan shi najasa ce mughallaba haka ma alade ko dan haka wannan ya nuni akan cewa kare najasan shi babba ce to akwai najasa ta biyu ita bata kai girman waccan ba mughallaba ita ce ake cewa najasatun mukhaffafatun kinan najasa sassauka wadda ita kamar misalin bawalin dan yaro in dan yaro wanda bai fara cin abinci ba mai shan nono idan yayi hitsari a jikinka kaga wannan najasa wato mai sauki ce najasa sassauka ce shi yasa suke cewa najasatun mukhaffafatun in kama yayyafa ruwa ya isa kai kana iya zuwa kai sallah da kayan ka ko babu buƙatar wata ɗawainiya kamar misalin kenan mazihi idan ya fito ma mutum da ya zuba ruwa ko yayyafa ruwa wajen shi kenan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi wa Ali ibn Abi Talib fatawa ko lokacin da yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum mai yawan fitar da mazihi fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu limiqdada yamma miqdada umarni ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace mi tawadda'a wa dhaha farjaka aw tariwa yace fihi alwudu to cewa tawadda'a wa dhaha farjaka kai ya ruwa ka zuba ruwa a farjinka kenan inda mazihin ya taba ku da kai ya ruwa ya wadata wannan yasa aka gano mazihi ba najasan shi ba mughallaba bace mai sauki ce dan ya ruwa kadai ya isa idan mutun yayi ruwa a wajen to haka ma dan yaro wanda bai fara cin abinci ba idan aka yayi ruwa shi kenan ya wadata kenan sai nuna najasai najasatun ce mukhaffafatun sai najasa ta uku ita ce najasatun mutawassitatun najasa ta tsakatsakiya ita ba mughallaba bace kuma ba mukhaffafa bace ba mai sauki bace kuma ba mai kauri bace kwarai irin ta sukari dan haka ita ce sauran najasa duk sauran najasa sun da ka sani waɗannan su ne kawai kashi najasa ce mutawassita bata kai ba ga takare sannan bata yi ƙasa ba zuwa ga tabawali na dan yaro karami da kuma mazihi kamar misalin wato bawalin babbago wanda ya fara cin abinci kaga shi ma najasa ce amma mutawassita haka ma sauran najasosi gaba daya duka najasata ce mutawassita kenan wannan shine dan haka cikin karatun da ke da kai a wannan hadisin akwai karantar da mu cewa kare najasa kuma najasa ce mai girma babban najasa ce karatu na biyu a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa ragowar kare najasa ne ko idan kwanan ka akwai ruwa cikin shi sai kare ya zo ya sa baki to ya raga saura ku to wannan ragowar ma najasa ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a zubar da shi ko yayi umarni da domin hadisin cewa yayi falyuriquhu ko falyuriquhu me ma'anan falyuriquhu kalmar falyuriquhu daga al-iraqatu ne ko yuriquhu falyuriquhu asalin ta abin nan ne ha'un ne wurin ko ha'un ne asali yanda kalmar take shine haraka uhurika, to sai aka maida ha'un kin nan ta koma alhamza, da aka maida ha'un kin nan ta koma alhamza kenan sai ta zama fal, sai ta zama iraka, da hiraka ne da ha'un. Almuhimmu dai wannan fal iraka hukin dalili ne karara akan cewa zubar da shi ake ba amfani da shi kenan. Ciki da akwai dalili akan cewa dole idan kare ya sa baki cikin ruwa na kwano, ko kuma kare ya sanya baki a cikin abinci, to za a zubar da shi ne, ba za a yi amfani da shi ba. To haka ma sauran dabbobi masu daji irin su kare, ko dukkanin sauran namun daji, idan suka sa baki a cikin kwano to za a zubar da wannan, ba za a amfani da shi ba saboda najasa ne. Amma idan kare ya sa baki cikin ruwan ƙorama, ko ruwan teku, ko ruwan gulbi, ruwa mai yawa, shi ma falirikuhu ne. A ganin zancen ina wake, ko don hadisin ma cewa tuhuru ina'i ahadikum, ka zo kai hukuncin ga gulbi ko ƙorama, ka ce ina tunda kare ya sa baki shikenan. A in ruwa mai yawa ne, shi wannan karatun ya gabata. An tambaye manzo Allah san hadisin da makaranta baya, ko na idza balagal ma'u qullatayn, to ai shi mun ga yacewa dalilin hadisin tambayan manzo Allah ne akai, ya ma'aikin Allah ruwa ne ke da kwai na ƙorama ko na gulbi wanda dabbobi suna zuwa su sha, kuma mutane na zuwa su yi amfani da shi. Tuntunda dabbobi suna zuwa su sha, ya za a yi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa cewa idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilil khabar, da haka in kare ya zo ya tar da ruwa a ƙorama ya sa baki ya sha lahiya launi, kai ma yana wucewa, kai ma ka biyo ba ka saba shi, ba matsala, saboda wannan ruwan ya kai yawan da bai daukan najasa. Amma na ana zancen ruwan kwano, ko ba haka ji sauran dabbobi idan suka sa baki, domin hukuncin su ɗaya kamar da wancan hadisin ya nuna. Har wani wata riwaya manzo Allah bai ce ba idza balagal ma qullatayn, wata riwaya cewa inna naridu ala siba wa taridu siba alaina, muna zuwa mu sha ruwan da dabbobi ke sha, su ma suna zuwa su sha ruwan, ba matsala. Kenan wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa ragowar kare najasa ne. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa wajibi ne idan kare ya sa baki a cikin kwano, to sai an wanke wannan kwanon sau nawa? Sau bakwai. Sai an wanke sau bakwai. Wanke wannan sau bakwai wajibi ne. Amma sauran najasa babu inda aka ce ka wanke su sau bakwai. Aga yanzu idan hitsari ya taba jikinka, ko kuma ya taba kwananka, ko kuma wani ya bayan gari cikin kwananka na cin abinci, wa yace sai ka wanke shi sau bakwai? Babu inda aka ce sai ka wanke shi sau bakwai. Amma za ka wanke har kuhon ya daina ganin allauna wa ta'amu wa rih, ko kai wannan shine za ka kalla, ka daina ganin kala, ka daina jin ɗanɗano, ka daina jin kuma warin shi. Shikenan in ka wanke aka daina jin wari, aka daina ganin kala, aka daina jin ɗanɗano, kawai yawanku. Amma ba a ce ba sai ka wanke sau bakwai. Yanan cikin hadisin akwai dalili akan cewa wanke kwanan da kare ya sa baki dole sai ya kai bakwai kadai yake da tsarki. Karatu na hudu a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa wajibi ne sai an yi amfani da ƙasa wajen wanke najasar kwanan da kare ya sa baki ciki. In ba a yi amfani da ƙasa ba, bai wanku ba. Kuma wato akwai martani akan wanda suka ce in aka sa sabulu ya wadata su, ko wannan ba zancen gaskiya ba ne. Abinda shi annabi ya faɗi cewa sanya ƙasa, tare da cewa akwai ababen da suke kama da sabulun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake amfani da su madadin sabulun, amma bai ce ba a yi amfani da su. Don haka duk wanda ya ce ma in ka sa sabulu ya yi bai yi ba, dole sai ka sa ƙasa, saboda ita ƙasan nan ita ce take da wani sanadiri wanda sabulu ba ya da. Sauran ababen amfani na zamani, omo da sauransu, duka ba su da, ita take da shi. Sai sama masu bincike da suka yi bincike sai suka gano cewa cikin hadisin nan akwai mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kam sun gano cewa akwai mikrob cikin yawun kare. Yawun nan na kare akwai wasu mikrob da ke da kwai masu hatsari. Suka ce babu abin da ke janye wannan mikrob din, in za ka wanke shi da ruwan duniyan nan bai gusawa. Wani sanadiri ne Allah ya halitta cikin ƙasa, shi kadai ne idan suka samu rencontre, to shikenan sai ya kautar da su. don haka kenan kaga ciki akwai mi akwai karantar da mu mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba siyansu ya karanta ba ko kimiya ya karanta amma shi ya karantar da al'umman shi haka saboda shi dan aikin Allah ne kamin mai kimiya ya gano kimiya shi Allah ya san da wannan saboda haka ya karanta da annabin shi haka ya nuni sannan a kaddara ma ba a gano ba min bi annabi ko ba min shi mu za mu bi shi in manzo Allah ya faɗi magana ko mun gano hikima ko ba mu gano ba wallahi biye shi zamu bi kuma zamu aikata kuma babu wani mutum da isa zai mamu sharhi sabanin maganar shi duk sharhin da zaka yi wanda ya saba mu annabi mu mun san ba sharhi bane kake sharri ne kake zaka ba zamu saurare ka ba tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai an sanya kasa to dole a sa kasa ka gane dalili ko baka gane ba dole kai da'a kuma in baka sa kasa ba to har yanzu baka yarda ba Muhammadur Rasulullah kalmar shahada kama akwai saura yana cikin cikar kalmar shahadanka tasdiquhu fima akhbara ka gazganta manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari ka masa da'a cikin duk abin da ya umarni ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya shari'anta idan dai ba shi ya shari'anta ibada ba to komin girman wanda ya shari'anta ta za a mai waci da kashi komin girman wanda ya tsara yace a dora wuridi ko a dora zikiri lokaci kaza sau kaza rana kaza ba girman shi za a tsaya kallo ba to shi bai ga girman annabi ba yazo ya saba mashi kabe waci da ai da zancan shi shirini tace ya kawo aikin banza ne ya tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tsara shine addini domin shine dan aikin akan addini kenan dan haka akwai karantar da sannan in ka dawo ka duba yanzu waɗanda suke cewa in an sa sabili ai ya isa tunda da zamanin babu sabili saboda haka ba yayyuwa yanzu mu hada wannan zamani da wancan zamani can ma an ce a sa kasa mu mun gano wannan fiqhu inda fiqhu ce to akwai kuskure ciki in kuma ma ba fiqhu bace to ƙarya ce kake kare mala domin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sa kasa dole a sa kasa babu wani abin da zai zama madadin kasa dole sai ka sanya ta kuma kasan nan da zaka sa ta zama mai tsarki don sai mai tsarki ke tsarkakewa wanda baya da tsarki ba zai tsarkake ba dalilin da yake nuna cewa akwai kuskure cikin mai cewa ayi da sabili Allah ta'ala cewa yayi idan ba a samu ruwa ba ayi mi ayi taimama ko to yanzu sai ka ce a zo a buga sabulu in ba a samu ruwa ba ka ce a buga sabulu da aka ce wanda bai samu ruwa ba ya taimama kai ka san dalilin da yasa Allah ya ce ayi taimama me yasa mutumin da yake da najasa kuma lokaci ya kore ba ya iya samun damar yayi wanka ya samu sallah aka ce yayi taimama ya zo ya sallah ka ce ya je buga sabulu ya sallah ba idan dai sabulu yana zama madadin kasa ka ce ya buga sabulu ya sallah ba za ka ce ba dan haka dole kasa ita take da wani sanadiri kuma ita take da tasirin da wani abu wanda ba ita ba ba yada dan haka idan ka ji annabi dan aikin Allah ya magana kai ka bar magana shi haka nan zowa ka nuna gwanin takka wajen gyaran ido aka ce ko wajen gyaran gira ko sai a rasa ido wajen kokarin gyaran gira sai a rasa ido a tsoka na idan dan haka sai ka bi kawai ka huta karatu na biyar cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa wajibi ne a zubar da duk abinda kare ya sabaki cikin ruwa duk ruwan da kare ya riga ya sabaki tilas ne a zubar da shi bin umarnin annabi ba ka cewa to ai ana iya a ba icce ya sha ko ana iya a ba dabbobi ruwan la a zubda a kawai zubarwa za kai shine bin umarni duk wani sharhi na cewa kai amfani da shi haramun ne kai amfani da shi ko ba wani irin amfani ne ka ba dabba ko ka zubda ko ka zuba ma itace ko ka ce bari kai wani amfani da shi na al'ada wanda ba na ibada ba ba ka da wannan hurumin domin mai shari'a cewa ya ayi mi a zubar da aka zubarwa shine da'a kuma shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu na shidda a cikin wannan hadisi akwai karantar da mu cewa haramun ne mutum ya aje kare gidan shi ko kuma ya dora yawo da shi irin da tura ke yi ko sai ya kato da kare yana yawo kuma waje yake wai wannan yawon da yake da kare wani birnanci ne wani cangumin shi ne yake wani dadin shi yake yi kawai ga sun rike can kare yana zuru halishi to wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa kare ba abun wato adano bane ko mu'amala da shi domin da ya sa waki cikin kwano ya bambaro ma aiki matsayinka na musulmi kenan bai halatta ba ka rike kari saboda rike shi zai sa ba za ka iya kiyaye waɗannan dokokin ba musamman in an sake shi yana yawo a gida kana ma iya tantance kwanan da ya sa baki da wanda bai sa baki ba ko kuma dukkanin kwanonin gidan kullum sau bakwai bakwai za ka dora wanke su kuma ulahunna bi turab haka za ka dora idan in ka zo wanki ga za ka yi haka ba to sannan kare najasa ne gaba ɗayan shi miyan shi najasa ne zuhan shi najasa ne shi da kan shi najasa ne sannan duk abin da yake fitowa daga cikin shi najasa ne to kaga kenan bai halatta ba musulmi ya dora mu'amala da kare yana kai kawo tare da kare ko yana taba kare ko ya dauki kare ya sunguma kamar yadda kake ganin wasu wayayyu amma sai mutum ya sa kare gaban motar shi amma bai iya sa uwar shi wai saboda ta tsuha amma yana iya sanya kare dauki kare ya sanya gaban mota saboda shi ne abokin shi to wannan kuskure yanzu dake da kai kafofin sadarwa ai kana ganin duk lokaci zuwa lokaci labaran wasu turawa yana bayyana a duniya na jahilcin su da kuma cewa har yanzu sun kan suna cikin duhu musamman bisa kan sha'anin kare ko akwai wanda ya yi san kare sama ga uwar shi domin cikin su ne ake samun wanda zai zo mutuwa ya wasiya duk abin da ya mallaka a baka ran shi kuma uwar shi tana nan da ranta iyayen shi suna nan matan shi suna nan wurin ba haka nan ne wai shi yanzu wani mutum wai saboda shi saurayi ne yana son ya ci duniya ya birnanci sai ya ganshi da kare shi ma irin yanda yake ganin waɗancan mutanen na yawo da kare suna shi ma kawai sai samo kare shi ne abokin sha'anin shi da rana kiri-kiri kaga ƙato ɗan musulmi wai ya taho da kare wai kasuwa za ya dawo yana yawo da kare wannan lalaci ne kidahumanci ne duhun kai ne da kaga mutum na yawo da kare to in kana neman kidahumi karkatar da wannan mutumin wallahi kidahumi ne bai da wayo bai da hankali bai da basira bai san abin da yake yi ba domin matsalolin kare yawa gare shi cikin ƴan kwanakin baya an dora yawo a kafofin sadarwa da mutumin da yace shi so yake a maida shi kare a cikin turawa ko saboda tsabar yanda ya ta mu'amala da kare har ya kai ya gane kare ya yi dukkanin sauran mutane kirki to kare akwai wuraren da ake siffanta shi da kirki wanda ko larabawa suna ba da wannan misali wannan imamu shatibi kaga shatibiya da ya ai bisa kan qur'ani ne ko da qira'ati yayi ta to amma cikin shatibiya yana cewa wa qad qila kun kal kalbi yusihi ahlu wa ma ya'tali an nusihihim mutabadhila la'alla ilaha al'arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kull al makarihi huwala yana cewa wa qad qila haqiqa anci idan cikin karin maganar larabawa ne ko suke cewa kun kal kalbi ka zamo kamar kare a ina a wani waje guda wurin rukun amana da kuma rike ƴan uwanka da makusantanka ko da sun maka ba daidai ba to kai karka bada su karkaci amanar su kun kal kalbi ka zamo kamar kare yuqsihi ahlu masu shi suna nisantar da shi yanzu kan kan mai kare ne kana son ka gane kare kare akwai amana gare shi Allah wata rana in kana da kare ka kamo shi ka jibga mai kashi bai ma komi ba haka nan kawai ka jibga mai kashi sosai sannan bayan ka gama ba shi kashi kaga wani mutum ya zo zai cutar da kai in ya bari to kaga haka kare yake yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali an nusihihim mutabaddila mutanen shi suna nisantar da shi suna nuna mai kiyayya amma shi kuma baya rago komi wajen nuna masa kauna da nuna masa nasiha da yin abin da zai amfane su to kaga wannan bangaren ana nuna kare yana da amana in kana tare da shi ba zai ci amana ka ba koda ka mashi lahi kai ko ka bashi kashi har ka huddo mai jini a jiki in dai kare ne yanzu nan da ya ga wani bala'i zai tunkaro ka zai tashi ya baka kariya ko kaga nan wannan kota ana son mutum ya irin wannan halin na kare amma mutum bai dan mutum ko baban shi ne wanda ya haife shi ya bashi haushi to ya ga ta matsala ta tunkaro tsawa da yawa kaga ni ko ga sakaye Allah nan ta fara zuwa gare ni ne sai Allah ne yake saka mishi kan abin da aka mishi ba zai yarda ba don haka nan ana nuna kariyar dabi'a ta kware to amma dai kare dai najasa ne koma dai ya aka yi kare najasa don haka ba abin rikewa ba ne wani bature tun a da a lokacin da ya ga
musulmi sun samu matsala, ana gardama bisa kan wa zai zama halifa, wa zai zama amirul mu'minina, ana ta gardama sai wani bature ya je shi masauran ƴan uwanci Turawa kawo. Dama ta samu tunda yanzu musulmi ba su riga suka tsaye da shugaba ba, suna nan suna ta gardama ma suna ta rikici, to yanzu ne ya kamata mu tafimu tarwatsa su mu yakace su. Sai suka yi shawara suna ta farin ciki suka ce eh lalle wagga dama ce wadda kan mai wasa da ita, idan ta kubuce babu irin ta. Amma akwai wani daga cikin masu ilimin su baya nan wurin, sai aka ce a jira yazo shi ma a nemi shawaran shi. Ko da yazo aka nemi shawaran shi sai ya ce ku yi hankali ku yi hankali ku yi hattara, yace ku bari da safe zan faɗa muku dalili na na cewa kar ku je ku yakace su. Ko da safe ya tai sai yazo da wasu karnuka guda biyu kadan da ya turka su ya musu treno gaban su, sai ya sa karnukan cikin wani keji haka inda mutanen suna kallon su, ya hada su fada, yayi abinda zai hada su fada, ya hasalar da kowane kare cikin su sosai, suka dora rigima suna fada tsakanin su, suna fada har sai da kowa ya hudo ma kowa jini saboda fadan yayi tsanani. Suna cikin wannan halin kawai sai ya koma ya bude kike masu wato wani zaki, sai ya aiko zakin zuwa gare su. Ko da suka juya sai ga zakin gaba ɗaya sai suka shirya sai sai suka daina fada. Yanzu kowa sai ta san ma zakin gaba ɗaya za su ba kayan kawunan su kariya akan matsalan. Sai ya ce to kun ga abinda nake gudan muku, duk da kuna ganin musulmi suna cikin hada da rikici, wallahi da sun ga kun tun karo su za su sulhun ta su yahi wa junan su su dawo kanku. Yace saboda haka kar ku yarda ku yi ku tun kare su. To a takaice dai kare na jasa, don haka ba a zama da kare cikin gida sai waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su lafiya sun zama da kare. Kun kare uku, karen harauta da karen da zai dora tsaran kayan gona da kuma karen da zai tsora tsaran dabbobi. Kun su kadai ne wannan ukun, duk idan baka cikin waɗanda aka ma wannan alfarmai to kawai baka ciki, kai ba maharauci bane, kai ba kayan gona gare ka ba wanda kare zai ma tsaro, ba dabbobi gare ka ba, to kawai rike kare gare ka haramun ne. Sai in ka butulce ka bujire ka yi wa annabi tawaye sannan ka dai muga kare gidanka, ko kuma baganka kana yawo da kare, amma matakar da gaske kana kaunar annabi kuma annabi yana da alfarmar da in yayi magana zaka saurara, ba har abada ba za a ganin kare gidanka ba matsayinka na musulmi sai in maharauci ne kai. Sai kuma in ɗaya daga cikin ukun nan, sannan malamai sun ce akwai wani kari na hudu wanda shi ma ya halatta a rike shi ko da nassin hadisi babu shi wani kari, shine karan zamani wanda ake cema da larabci al-kalbul bulisi. To shi wannan al-kalbul bulisi kin shine karan da ke gano barawo ko wanda ke gano masu laifi, kaga tsada gare shi ko miliyoyi ake saida shi. To wannan karan wanda yake gano masu laifi, malamai na musulunci sun yi fatawa kuma fatawansu ta zamo kamar ijma'i na malaman zamani cewa ya halatta a yi amfani da shi. Dalili su kiyasi suka yi akan sauran karnukan nan guda uku, sai suka ce don haka shi ma ya halatta. To duk karan da ba wannan ba, ba ɗaya daga cikin waɗannan karnukan ba, to ba za a gane ka tare da shi ba sai in kai ma ka yi irin halin shi. سي حديثي نغبكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقى أبو قتادة هرجع الله تتبت أغريش للي من زان الله إرادة أمنش الله ستبت أغريش ياتي في الحرة غمد ماجي إنها ليست بنجس للي إتبع نجس أبج إنما هي من الطوافين عليكم للي نيتكوي تناتي كما سن تكي وياوى أكنك. أخرجه الأربعة al-arba'atu suka fitar da shi wa sahahahu Tirmidhi, kuma Tirmidhi ya inganta shi Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah. Wannan hadisin daga Abu Qatada, Abu Qatada wannan al-kunya shi kenan, sunan shi al-Harithu Ibn Rabi' al-Ansari, al-Harith Ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Qatada babban sahabi ne cikin manyan sahabbai, Abu Qatada jarumi ne cikin jarumai, gwarzon namiji ne, yana cikin manya-manyan mujahidai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yadda Allah tabbata a gare shi ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fil hirra, game da al-hirra. Al-hirra wannan mace kenan, namiji ana ce mashi al-hirru. Me al-hirru? magego ko musa ko kanwa kowa zuliya kuliya to wannan duk sunan ta ne da Hausa kuliya mage kanwa a larabci ta ana ce mashi alhirru ana cewa alqittu ana cewa asinnaur duk sunan shi ne ko to kaga alhirru namiji kenan mace sai a ce alhirratu in za a yi tasghiri sai a ce huraira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da mage kuma magen nan kala biyu ce akwai ta daji akwai ta gida ko to wannan hadisin yana zancen ta daji ne ko yana zancen ta gida ne wannan yana zancen ta gida ne ba ta daji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da mage innaha laysat bi najasin lalle ita ba najasa bace najasin najas kalmar najas ana rubuta shi da fataha ga jimin ba da sukunu ba najas sannan ana cewa wato hirratun najasun ko a ce hirrun najasun ko kuma a ce da aka ita dai a takaice kamar yadda muka yi bayanin kalmar junub ne ko me ce kalmar junub ana amfani da shi ga guda daya ko jama'a ko namiji ko mace da aka ana cewa rajulun najasun rijalun najasun imra'atun najasun haka wannan kalmar duka ana amfani da ita ga namiji ko mace ko guda ko da yawa kamar yadda Allah ta'ala yace inna bal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha innaha laysat bi najasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ita ba najasa bane ma'ana ba tar najasa ko ita musa ba najasa bace innama hiya min at-tawafina alaykum awatar yawa at-tawafatu lalle ita tana daga cikin masu kekkewa yawa kun at-tawafin jami'i ne jami'i muzakkar salim ne nami na tawaf tawaf shi kuma figa mubalaga ne ko tawaf shine mutumin da kasiru taraddud wanda yake yawan kai kawo yana yana shiga da fice a cikin gida ya ce mashi wato wane kaga shi yasa masu hidima tawafu ne ko ɗan yara kananu wanda basu balaga ba tawafu ne ai qur'ani ta ambace su da suna tawafu na laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suwa ne na tawafuna cikin aya yara kananu wanda basu balaga ba dawa da masu hidima bayi da makamantan su kaga sai aka ce tawafuna alaikum domin suna kai kawo a cikin gidajen ku su suna shige da fice da shi sai aka ce tawafuna ne alaikum dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita kalwa ko kuli ya kace ko zuliya mi zuliya ya kwana ko yace innama hiya min at-tawafina alaikum kenan ita tana daga cikin masu kai kawo a gare ku dan haka ita ba najasa bace wannan kai kawon da take shi yasa aka yi hukuncin ba najasa bace ita ko tana kai kawo a gare ku haka ce najasa ce an bambaro muku aiki shi kuma musulunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wannan hadisi akhrajahu al-arba'a wanda suka fitar da shi sunan al-arba'a su wane ne al-arba'a ashabu sunan al-arba'a Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'i ibn Majah wa sahahahu Tirmidhi kuma Tirmidhi ya inganta shi na Tirmidhi ya hukuncin cewa wannan hadisi ingantacce ne Abu Isa Tirmidhi wa Ibn Khuzaima da Ibn Khuzaima shi ma ya inganta wannan hadisi to wannan hadisi shi ku shi ma babin shi dai da wancan domin yana zance akan su'urul kalbi da su'urul hirra ko ragowar musa idan musa ta sa baki a cikin ruwa mun da yaji shi kari yanda abin yake ko to shi ya hukuncin take to wannan hadisin ya nuna mana cewa babu komi dan musa ta sa baki a cikin ruwa kana iya yin alwala da ruwan kana iya yin wankan janaba da ruwan ko wanka na ibada kana iya amfani da ruwan domin ita ba najasa bace haka ma idan ta sanya baki cikin abinci haramun ne ka zubar da wannan abincin ko kuma ka tozartar da shi ka ce a tasa baki a bi halatta ba don manzon Allah ya yi hukuncin cewa ita ba najasa bace ba ko da dai kai ka kasa ci saboda tsantsani to kad dai ka yarda ka tozartar da shi ko ka zubar da shi domin ba a ce a zubar da abinci ba domin musa tasa baki an yi rangwame akan sha'aninta wannan ya nuna yawon musa ba najasa bane ko najasa ne ne saba ne yawunta don haka in ta zo ta tattaba ka kai ko kuma kai ka tattaba ta to ta saba makari kenan ba irin kare bane kai da ka zo ka sunguma kare to akwai matsala amma musa wannan babu matsala cikin sha'aninta akwai sauki cikin hadisin akwai karantar da mu wato cewa ita musa tana da tsarki a gangar jikinta ya halatta mutun ya taba ta kuma wato ya halatta ta dora shiga da fice a cikin mutane dan ta shahi jama'a ta kutsa cikin su wannan babu matsala kenan akwai tsarki a jikinta sannan cikin hadisin kuma akwai karantar da mu cewa ragowar musa ya halatta ayi amfani da shi wajen ibada haka ma wato sauran ababe na abinci da makamantansu baya halatta a zubar da shi sannan cikin hadisin akwai karantar da mu babba ka'ida yanan da hadisin shi kan shi dalili ne akan ka'ida domin duk ka'idoji na fiqh ana gina su ne kalkashin wasu dalilai masu yawa ko to wannan hadisin yana goyen bayan ka'idar da aka gina wadda ake cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wannan hadisin yana goyen bayan wannan ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ka'idar tana nihin cewa wato tsanani wahala da tsanani yana janyo sauki ko duk lokacin da musulmi ya shiga cikin wahala ko tsanani to wannan wahala da tsanani sai ya janyo mai sauki wannan kuma yana da misalai da yawa da ka shiga cikin wahala to kawai akwai sauki kan musulunci ya ma horo da ka wato wannan wahala za ta janyo maka sauki in ka fara balaguro ka shiga cikin wahala ko to tashan ta janyo ma sauki salloli masu raka'a hudu sai kai raka'a biyu sannan kuma ba za ka yi azumi ba in cikin ramadana ne sai ka dawo wahalar balaguro ta janyo ma sauki ya haramun ne cin mushe ko amma da zaran balaguro ne kake ka shiga sahara guzuri ya kare ma ba nan to koda na jaki ne ka jawo ka gasa ka ci sai ya halatta gare ka wannan wahalar da ka shiga ta janyo ma rangwame da sauki to da haka wannan dai al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wannan hadisin yana nuna zame mahallu shahidi cikin hadisin mahallu shahidi shine kiyaye kai game da musa yana da wahala tun bai iya kare kanshi game da sha'anin musa domin sha'aninta da kare ya sha bamban kare yana tsallako katangar kai shiga kai shi kare a dokan shi in ma baka ka kira shi ba bai shiga gidanka ka gan shi gidanka kai ka ba shi izini ko kuma ka janyo shi bita kuma musa fa ba zato ba tamma sai kan ta tsallako katanga ko ta biyo bango ko ta dau ta tattarihin sa wani lokaci ma can bisa rihi ko zaka gane ta to ita saboda tana shiga ko ka yarda ko baka yarda ba ko da izininka ko ba da izininka ba kawai sai ka ganta ta kutso to sai zamana idan aka ce tana da nisa in ta taba ka ko yawunta da nisa to an bambaro ma aiki shi kuma musulunci sauki gare shi saboda haka sai aka saukake shi aninta aka saukake shi aninta cewa wato babu matsala da wannan ma hadisin ne malamai suka gano cewa ashe shi ma dan yaro karami wato yawun shi da majinar shi duka bai ba najisa bane karamin yaro yawun shi da majinan shi ba najisa bane dalili shine domin shi ma an ce tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd shi ma karbe hukuncin tawafuna naka ba idan najisa koda ka wato majinar ta biyo bayan amai to dare wannan na majinar ba najisa bace ta karamin yaro ko yawun shi da makamanta sauran abad sai hadisi na gaba wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce Anas dan Malik sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahararru kuma sanannu domin Anas shekara 10 yayi yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijima din yana dan karami lokacin da ya zo Madina amma shi ta dauko shi tace ya Rasulullah waidi mulak ya ma'aikin Allah ga wani dan yaro nan ya dora yi maka hidima tabbada shi dan ya dora yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima kuma Anas yana da kyawawan wanda bi domin tun da ya zauna gidan manzon Allah shi da kansa yake cewa manzon Allah bai taba yi mani tsawa ba ko ya harare ni ko ya ce me yasa na aikata kaza bayan na aikata ko ya ce me yasa baka aikata kaza ba akan abin da ban aikata ba yace shekaran nan 10 ban taba samun haka ba in ka ga manzon Allah yana da dabi'un kwarai yana da kyan dabi'u to kuma sai ka dawo ka gano shi ma Anas mutumin kirki domin inda yayi ba daidai ba kawai saboda dabi'un kwarai sai manzon Allah ya kyale shi ba haka ake dabi'un kwarai ba domin ai hadisin malamai suna kawo shi wajen nuna kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya zauna gidan manzon Allah shekara 10 ma manzon Allah bai taba hana shi wani abu ba ko ya mai umarni wani abu to lalle ciki akwai nuna manzon Allah yana da kyawawan dabi'u domin wani mutum shi ko baka mai laifi ba inda kuka jima to sai ya harare ka aka ce ido wa karina yace wanda nake gani kullun ko mata wa ke karina tace miji to haka nan ne ido ya rena inde aka jima ana ganin ka to sai ya ga kai ba tarana sai ya harare ka ce har yanzu kullun ya kille ki ga ce kan yana irin mutun ne komi aka ma daidai ne kai baka da matsala domin wani haushi ma zaka bashi saboda baka damuwa rishin damuwa kamalahi ne shi wajen shi kana irin mutum ne kawai kullum kai komi akai daidai ne baka da wani ra'ayi baka da zabi sai zarge ka to cika akwai nuna manzon Allah da kyawawan dabi'u sannan kuma akwai nuna shi kansa Anas din baya janyo matsalar da sai an mai magana yana kiyayewa don haka Anas mutumin kirki to bayan lokacin da manzon Allah ya rasu Anas yana da shekara nawa ana hasashen yana da shekara 20 ko amma Anas sai da ya rayu sama ga shekara 100 a duniya dan manzo Allah ya mai addu'a yace Allah ya tsawaita ajalin shi sannan Allah ya yalwata arzikin shi sannan Allah ya yalwata ƴaƴan shi inda yawan ƴaƴa bala'i ne manzo Allah bai mu Anas addu'a domin manzo Allah ya ji dadin zama da Anas da kyawawan halaye Anas shi yasa ya roka mai Allah ya bashi ababe guda uku ya bashi tsawon rayuwa ya bashi ƴaƴa da yawa ya bashi arziki mai yalwa kuma dukkanin su wato kamar yanda a wata riwaya Anas yace manzon Allah ya mana addu'o'i guda hudu yanzu saura naga ukun duka a rayuwata saura dayan ne kawai nake jira yanzu shi ma haya ganin shi domin yace manzon Allah ya roka mai Allah Allah ya tsawaita rayuwar shi yace yayi rayuwa mai tsawo a duniya manzon Allah ya roka mai Allah Allah ya yawaita ƴaƴan shi yace yana da sama ga 40 manzon Allah yayi mai addu'a Allah ya yalwata arzikin shi yace ya yalwa arziki manzo Allah ya mai addu'a Allah ya gafarta zanuban shi kai shi aljanna shine yake jira yanzu inji Anas yarda Allah tabbata a gare shi kaka san yanzu ma cin mashi wannan don haka Anas sahararren sahabi ne sananne yarda Allah ta tabbata a gare shi shi ya rawaici wannan hadisi yake cewa qala yace jaa arabiyun wani mutumin kauye yazo arabi ana nihin mutumin kauye mazaunin kauye ko kaga wani in zai fassara mu arabi sai ce balaraban kauye bai da alaka da larabci domin shi ji yace a arabi kenan daga arabiyin da aka dauko abun a wannan balarabe ne koda na a ci da kofatu ko ma balaraban ina ne ko ba kauye kai afwan koda ba kauyen ina ne bai da alaka da larabci kawai mazaunin kauye shine a arabiyun dan haka idan mazaunin kauye kauyen maradi ne ko kauyen zandar kawai in ka gane shi zaka ce mai a arabi kakka ce sai balarabi na kauye shine a arabi to shi kuma ba kauyen maradin fa sunan shi ne wannan a arabi shine mutumin da yake mazaunin kauye kishiyan shi shine me shine hadari ko madani wanda yake mazaunin birni shine kishiyan shi zaka jami'in shi sai a ce al-arab kamar yadda ayatul qur'ani tace al-arabu أشد كفرا ونفاقا saboda haka mazauna kauye abinda ya herin jayi akan su jafa'i da jahilci saboda cikin kauyuka akwai karamcin mi akwai karamcin karatu da karamcin wato tarbiyya da ladabi wannan ka'ida ce qur'ani ya fade ta ba ni ba haka akwai wani mazaunin kauye ya ƙara tabbatar da hakan in yana shakku to yana shakku kan aya Allah mazauna birni su kuma yawanci ana sa ran mazaunin birni a same shi da ladabi da tarbiyya a same shi kuma yana da wayewa da mi da kuma shi yasa kaga ai masu karatu akan hadara civilization zaka ji yawanci suna kawo mutaradifat na wannan kalmar cewa at-tamaddunu at-tahadduru as-saqafatu al-wadani duka wannan abu ne wanda ya shafi birnin taka da cigaba na birni ba takaice dai kai dogon sharhi shi wannan arabi shine mutumin kauye wanda ake sa ran da in an ganshi ana jiran yayi wani abu na jahilci ko kuma na jafa'i ko dama da inda ka haɗu da mutumin kauye to ka jira haka kuma in ya maka kai hakuri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man bada jafa ai hadisi ne ko ina nan cikin muwatta malik man bada jafa duk wanda ya zauna kauye to sai yayi jafa'i kai tsaye ko da malami ne kai ka koma malumta cikin wani kauye to sannu saboda mu'amala da su kai ma wata rana kawai sai kaga da ka zo kai wani abu irin nasu ba ma ka ganewa domin abin kawai kai tsaye ne ake shi jadewa ne ke cikin jini dan haka duk wanda ya zauna kawai ka jima cikin kaure to sai ka dora jafa'i irin na mazauna kawai ko ba can kake ba indai ka je ka jima can to sai ka koyi irin wannan to shine aka ce ja'a arabiyun wani wato mutumin kauye ya zo fa bala fi ta'ifatil masjid sai yayi bawali a wani gehe na masallaci ta'ifa nan ana nihin nahiya ko eh nahiyatul masjid sai yayi bawali kawai wani gehen masallaci wannan masallaci ne wannan masallacin masallacin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan ya nuna wato bawali masallaci wanda ya bawali masallaci da ya shigo ba a mai doka a ce to kaga ƙara shigowa masallacin nan tunda bawali kake dan mutun ya bawali ba a hana shigowa ba a hana ya shiga ko ana hana wannan hadisin ya nuna ba a hana mutun shiga masallaci saboda ya bawali kuma ba daidai bane a ce wato in ana wa'azi masallaci an hana mata shigowa saboda shigowa suke da yara bawali suke ko daidai ne haka ha babba ma yazo ya bawali ba a hana shi shigowa ba balle dan yara mata sun zo da yara sai zo da su masallaci kawai sauraron wa'azi ko wajen hudubar juma'a sai yaran nan suka yi bawali kawai sai a zuba ruwa a wanke shikenan babu matsala kuma gobe ma su zo kawai wannan mutumin wannan dai ka san ba sai an ce ma balagaje ba ne ko fa bala fi ta'ifatil masjid kawai sai yayi bawali a wani gehe na masallaci ya zauna yana cikin bawalin tsu fazajarahun nas kawai sai mutane suka mai tsawa su waye wannan mutanen da suka mai tsawa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yayi me aikata munkari marra aminkum munkaran yin bawali cikin masallacin annabi munkari ne ko ba munkari bane munkari ne su kuma ba su ganin munkari su kyale kai tsaye sai suka mai tsawa zajar kalmar zai tana nuna sun tsawace ma'ana sun mai maganganu masu tsanani kamar dai yanzu ana zaune haka kai wani mutum sai ya zo ya duka can gehe kaga zaka ce kai baka da hankali ne kai kauna irin mutum ne kai kowa da irin tsawon da zai mai kowa zai mai magana mai tsanani wani ta kai mahaukaci ne kai wani irin mutum ne kai daga ina kake kaga kowa da irin maganar da zai mai to haka ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka mai tsawa saboda hana shi fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana su me ya hana su yi mai tsawa amma bai hana su ba cewa inkarin da suka mai ba haushi ya hana ba manzo Allah ya yarda ba daidai bane abinda ake aikatawa shi ma yarda amma salon ne yake mai hana su wannan salon da kuka yi amfani da shi ba irin salo bane na masu wa'azi shi mai wa'azi udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana dalilin da yake nuna cewa manzon Allah ba ya nuna cewa abin da yake aikatawa ba laihi bane domin shi ma daga baya sai da ya mai nasiha ko domin wata riwaya ta nuna wannan bakawin da ya gama sallah manzon Allah ya ce a bar shi yayi bawalin shi ya gama aka ce aje a nemo ruwa a zuba aka zuba ruwa aka gama sai ya je ya raka'a biyu sai ya alwallahi raka'a biyu bayan ya gama sai manzo Allah ya kira shi sai ya ce mashi wanga masallaci da kake gani dakin Allah duk wani abu na datti ko katamta bai halatta ba a kawo nan shi in an shigo kawai tasbihi ne ake yi da zikiri da ambaton Allah da sallah shine kawai abin da ake cikin masallacin nan sai mutum wannan ya ji dadin wannan magana ta manzo Allah cikin laushi sai ya tashi ya ƙara raka'a ko da ya tashi ya raka'a biyu sai ya daga hannun shi ya ce ya Allah ka gafarta mana da ni da Muhammadu mu kadai kanka ma kowa gafara sai mu biyu sai manzo Allah ya dariya sai ya ce wannan ya tare abin da ke da yalwa kwarai gafarar ta Allah da rahama ce zaka tare ma kowa ka ce sai ku kadai da kai da annabi to kaga me yasa har ya tashi wannan addu'a saboda ya nuna farin cikin shi da jin dadin shi yayi ba daidai ba amma an bi hanya mai kyau wajen fadakar da shi sai ya ji dadi to haka nan ne wannan hadisin malamai sun ce dole ne masu wa'azi su gano fiqhun da ke cikin shi na wa'azi in zaka hana mutum in dai da gaske tsakaninka da Allah so ne kake ya bari ba wulakantar da shi ba zaka yi to ya kamata ka san salon da zaka yi, kai tunani wace hanya ce wadda in nabi na fadakar da shi zai bi kuma zai karba, ba zai fahimci wulakanci ne na mai ba kuma zai karba cikin sauki. Domin akwai mutane da yawa wanda suna karban nasiha, nasiha ce abba su karba, amma sai ka zo da huska da masu nasiha kuma kai nasiha. Kai wanda haka nan ne halin shi, sai ya zo da huska irin ta masu nasiha, to ni dai Allah ya san nasiha ce miki, Allah ya hana mu gaskiya za mu gaya maka, kuma karshe sai ya wani wulakanci ko wannan kuskure. Kai akwai lokacin da akwai nasihar da akwai mutumin da in ka ga yana saban Allah ma abinda ke daidai kawai shine ka kyale shi ci gaba dai ko ka kama mashi. Sai wani ya jawo a cewa la ta'awanu wa la ta'awanu, wallahi akwai mutumin da shi yana cikin wa'azi gare shi, in ka ganshi yana aikata saban Allah kawai ka bar shi yayi, ka ziga shi, wannan shine maslaha kuma shine daidai. Bari in baka misali, dan wa'azi in baka iya shi ba wajen kai wa'azi sai kai banna. Yanzu misali wannan mutumin ka san mugun dan iska ne tsakaninka da Allah, ka san wannan mutumin mugun dan iska ne, dan ta'adda ne, kawai sai ka wuce sai ka tarra shi yana darako da gari, sai ka zana ka ce mai ba kyau, kuma ka san in ya daina darako da gannan yana iya zuwa ya kashe wani, yana iya zuwa ya mugu, shi dai bai zama kurum, dole sai yayi mugu wa banna. To sai ka tarra shi wata inuwa sai yana darako da gari tsakani da Allah, ba ka tsinto mai kodaga ka kara mashi ci gaba da yin darasi. To irin wannan mutanen in ka tarda su suna wani abu wanda yake sabon Allah ne ko mumuna abu ne, amma da dan sauki sauki, to ka kyale su shuru ko ka ziga shi ci gaba, shine yake zama maslaha akan haka. Babi na da'awa, malamai sun yi bayanin cewa ato hatta hana mutum sabon Allah mataki mataki, kai mutumin da in ka ganshi yana yin wani abu kawai sai ka bar shi dai, ko mutum ne kawai ka san wannan mutumin barawo ne, kuma gashi dare ya tsala sai ka tarra ya kunna radio yana sauraron music cikin unguwa bai ta wajen operation ba, yanzu tsakani da Allah kawai sai ka zo ka tarda shi ka ce wani ka san ba kyau, annabi yana sauraron ka ce wa aziza kawai dana sauraron, a'a wallahi tallahi ta saurari har sahi, wannan ya yi amfani ga jama'a, ya yi zama maslaha, domin wannan saban kanshi zai karewa ko, amma ya tashi sai ya saban da ba kanshi zai karewa ba. Da kullum kaga ko laifi ne ko matsala ce wadda za ta je ta shahi wani sahi hatsari akan wadda za ta tsaya akan wanda ya yi ta shi kadai. Yanzu mutum in yi sata ai cutar da yawa ce ko tana yi wa, yanzu in ka hana shi sauraron wannan music to yanzu kamar ka tuna mai ya shiga aiki kenan, sai ya tashi ka sarara din ya sa gida, amma in ya fita wajen aiki zai tafiya. Wannan mutum ya saba buhun masara yana da daya dan shi guda 16, ya saba buhun masara da kyal, wannan barawon ya zo ya sungule, matsalai tana da girma, ba gwan mai ta sauraron ki daki dan shi ba sai. To da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su salo, amma bai hana su inkarin munkari ba. Fa nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Fa lam ma qada bawlahu, ko da ya gama bawalin shi, amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'i, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kawo guga na ruwa, zanub ko kuma bokici na ruwa, fa uhriqa alayhi, sai aka kwarara akan wannan kina aka zuba akan shi. To kaga inda a ce ya fara bawali, kai imajinan mutumin da ya fara bawali sai aka yanke shi, har wata cuta tana iya sha samun shigo a likitance, akwai yiwuwar cuta ta samu mutum idan yana fara bawali kai tsaye kuma ya yanke, akwai matsala. Sannan banna ta biyu, idan ya fara sai aka mai tsawa aka ce ya bari aka hana shi, to yanzu in ya tashi zai bata wajaji, yanzu nan inda ya fara nan waje guda ne ya bata ko kai 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 kala, kawai sai ya tashi tsurr sai ya zarara sauran kamin ya maida wando yaya ya bata sauran wajaji ko. To bata waje guda shine ya zama maslaha ko bata waje mai yawa ya zama masala? In waje guda ne yanzu nan ne kadai za a gyara, amma in a bannai ta abku ga sauran wajaje fa, to dan haka nan ba karamar hikima ke da kai da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bar shi ya ida. To dan haka muttafaqun alaihi, wannan hadisin Bukhari da musulmi suka rawaito shi akwai darasi suka cikin hadisin darasi na farko cikin hadisin akwai dalilin da yake nuna cewa bawalin dan adam najasa ne wabanan saban najasa ne bawalin dan adam wannan kuma ijma'i ne na malamai ba sabani babu ta mazhaba da tace bawalin dan adam ba najasa bane dan haka ya zama wajibi idan dan adam ya tsulala bawali a wanke wurin da ya bawalin ko ba za ka yi sallah ba ga wurin da dan adam ya yi bawali ciki sai an wanke illa iyaka akwai sabanin malamai wajen yaya ake tsarkake wuri wanda dan adam ya bawali akwai wanda suka ce da wurin ya bushe ya zama mai tsarki wannan fatawa ita ma tana da ƙarfi kwarai cewa wurin da ake bawali in ya bushe kayau-kayau to kawai ya zama mai tsarki saka ce ƙasa tana samun tsarki da bushewarta wannan kuma magana gaskiya ne idan ka duba cikin fiqh sunna na wannan sayyidu sabiq za ka ga wannan fatawaji kenan ana tsarkake ƙasa da busar da ita sannan kuma ana tsarkake ta da zuba ruwa ko wannan hadisin ya nuna mu yanda ake tsarkake ƙasa shine a zuba ruwa a zuba mata ruwa da an kwalala ruwa ya zama ruwan da yawa aka zuba to shikenan sai a jira ta bushe da bushe shikenan wannan kuma hukuncin ya shafi ƙasa mai laushi ko ƙasa mai tauri sannan kuma haka duk abin da ya biyo bayan ƙasa abin da ke bisa ban ƙasa dabe shahi na siminti duka wannan hukuncin ya shafe shi idan wani ya zo ya bawali nan wurin to kawai zaka samu ruwa ka zuba idan ka zuba ruwan shikenan da ya bushe ka ci gaba da sallah a wajen kuma hadisin ya nuna mamu duk idan bawalin dan adam ya taba kayanka ba za ka yi sallah da shi ba sai ka tsarkake shi wuri ba za ka yi sallah ba a wurin sai ka tsarkake jiki ba za ka yi sallah ba da wannan jikin sai ka tsarkake shi yanan shine karatu na biyu akwai karantar da mu yanda ake tsarkake ƙasa ko to akwai wasu malamai wanda suka ce idan waje yana da tauri kamar siman wato an yi simantan waje ko kuma an sanya karu a wajen suka ce ba za ka zuba ruwa ba tunda yana wankuwa kawai za a zo a sa sabuli da soso a wanke shi a darje shi to wannan fatawa ce ta wasu malamai da ra'ayinsu amma abinda hadisin annabi ya nuni akai ana zuba ruwa in ya bushe kawai ya samu tsarki na'am shine abinda hadisin abu na uku cikin hadisin akwai nuna mana girmama masallatayya masallaci ana girmama ina ke da kai dalili akan girmama masallaci saboda sahabbai gaba ɗayan su wanda ke cikin masallacin suka taso ma wannan mutuma me yasa suke mai tsawa saboda girmama masallaci ɗakin Allah da ka masallaci ana girmama shi ba a kawo najasa ciki ba a kawo datti shi yasa ma manzala sallam ya haramta tohi cikin masallaci ka toha majina ko ka zuba yawo kai tsargi duka daidai ba daidai bane ko kuma ka kawo kankunan miyau cikin masallaci kuskure sana majina ko kamar da wasu suke yi a masallatayya kawai sai ka kawo a masallaci tsabtace shi ake tsarkake shi ake turare ake fesawa ake zubawa ciki ba a zo a jera kankunan majina ba cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-busaqu fil masjid khati'a wa kaffaratuha dafnuha tohi cikin masallaci babban kuskure ne kaffara wannan kuskuren shine ka turbude saboda masallacin annabi da abin ya faru shi laushi gare shi ko tauri laushi gare shi saboda ƙasa ce rere ne ko saboda haka wato wannan yayi nuni akan cewa da ana girmama masallatayya ayat qur'ani ma ta ce fi buyutin azina Allahu an turfa a girmama su a daukaka su daukakawa kala biyu akwai daukakawa ma'anawiyya akwai daukakawa hissiyya to shi masallaci duka biyan ake mashi in za a gina masallaci a daukaka ginin daukakawa da ko kafiri ne kai da ka gani ka san wanga ba shago bane ka san da cewa nan ɗakin ibada ne to haka ake son a gina masallaci amma ginin da duk arnancin arni ya san wanga wurin wuri ne wanda ake girmama shi saboda yanayin ginin da aka mai ba irin sauran gidaje bane na shiga sai shi ta Allah ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa kaga za a daukaka shi wajen ginin shi sannan za a daukaka shi wajen girmama shi da karrama shi da janye duk wani abin da zai zama datti ko najasa a ciki da share shi da tsabtace shi karatu na hudu cikin wannan hadisin akwai nuna mana cewa sharadi ne sai in wuri yana da tsarki sannan ake sallah ciki inda ba sharadi bane da ba a nemo gugar ruwa a zuba ga wannan wajen don manzo Allah ya yi umarni a kawo zanub me zanub suka ce shine addalu kenan zanubi mimma shine addalul mumtali'u bil ma bokeci wanda yake cike da ruwa ko kace guga gun to amma sai in akwai ruwa lokacin yake karba sunan zanub idan babu ruwa cikin shi dalwa ake ce mashi eh bai ka ganishi ba ruwa kace zanub a kuma akwai bambanci tsakanin zanub da zunubu ko ne zunubu shi zunubai ko to cikin aya alqur'ani da Allah yace fa inna lil ladzina zalamu zanuban ai shi ma da fataha ne ko irin wannan fa inna lil ladzina zalamu zanuban misl zanubi ashabi me zanuba a can cikin aya lalle ne waɗanda suka yi zalunci suna da zanub kwatan kwacin zanubun awakanin su ire-iren su dan me zanubi a cikin aya nasib shine ma'anar zanuba a cikin aya kenan fa inna lil ladzina zalamu nasiban nasiban min al'azab wal iqab mithlu zanubi ashabi kenan nasiban nan ake nihi da shi karatu na biyar cikin hadisin akwai karantar da mu bi sannu-sannu game da jahili ya ka ce wanga jahili ne to sannu-sannu ake biye shi ya aka matsa mai sai ya ridda don haka jahili lallabawa ake yi da shi ko eh lallabawa ake da shi cikin akwai karantar da mu haka don manzo Allah sallam ya lallaba da shi yayi mai mu'amala kyaukyawa sabanin wanda ba jahili ba ko yanzu kana ganin inda wani sahabi ne yazo yayi wannan tsarin irin haka manzo Allah zai mashi dan haka mu'amalar da ake da jahili daban mu'amalar da ake da wanda ya sani daban in mutum ka san ya sani ya aikata abu to zaka tsananta mashi ko wa'azi zaka mai wa'azin shi daban yake da wa'azin wanda bai sani ba shi zaka tsananta mai ka kausasa mai zanci haka manzo Allah yake yi da sahabban shi in wani ya kuskure wanda ya sani manzo Allah sai ya ga maganganu masu kaushi amma idan wani ne wanda bai sani ba kuma sabani haka haka cika akwai karantar da mu cewa ana lallaba da jahili karatu na shidda cikin hadisin nan akwai karantar da mu kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yanayin mu'amalar da yayi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan dabi'u karatu na bakwai cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa wato shi ma hadisin yana goyen bayan ka'ida daga cikin ka'idojin fiqh ka'ida take cewa irtikab akhaffu dararain li dafa'i alaha ka'ida take cewa za a yi cuta karama saboda a gusar da babba ko kuma za a iya aikata karamar banna saboda a yi maganin babban banna ana hadisin akwai domin wannan an bar shi ya yi karamar banna ko saboda a yi maganin babban banna wacce ce karamar bannan tsilala hitsari a cikin masallaci da ya banna ce ba kwankwanto duk malaman duniya sun yarda banna ne ba daidai ba to amma wannan karama ce babbai shine in aka ce ya tashi kana cikin yi to zai yi da baka sauran wajen wannan kuma babba ce kenan wato wannan ka'idai ko wanda ba musulmi ba suna aiki da ita duk lokacin da suka san za su samu matsala ba makawa sai sun samu matsala to za su yi yunkurin matsala ta zama ɗan ƙarama in dai baka iya ture ta gaba ɗaya to ta zama ɗan ƙarama yafi sauki kuma duk mai hankali yana aiki da wannan ka'idar ta cewa kullum zaka ture babban banna da ɗan ƙaramar banna yanzu in ya zamana ba makawa matsaloli biyu sun haɗu kuma ba makawa dole sai ka haɗa cikin guda hanya ce guda biyu wanda hanyar in ka bi kura ke da kwai wani kuma akwai kare kuma dole sai ka bi guda wannan karen mai cizo ne mai harshe wannan kuma kura ke da kwai za ka bi ya zama dole ka sai ka bi guda ba ka da zabi in baka bi wannan moto dole sai ka bi wannan eh aga ba ka shawara da kowa ka ce yo ba dole in bi da karen ba ko da ya cije ka akwai sauki ko akan kura da canje kaza ta gaba da ita ka bi ta inda take to kaga duk lokacin da matsala bi ta hadu ya zama dole sai ka fada cikin guda to ka'ida ta malamai shine ka zabe ya karama ka fada haka ma ko a tsarin ibada ko a tsarin shari'ar Allah ya zama na ababe guda biyu sun haɗu dole sai ka yi guda kuma dukkanin su laihi ne to ka zabe wanda ne laihin ya fi zama ƙarami sai ka auka a cikin shi shike to a takaice wannan ka'ida ce babba musallanta suna da yawa kuma dan za mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu muna mu gyara subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah.